This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safi tare nake da Ladan Ibrahim a yawa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington a gundumar Columbia ga kanin labaran duniya.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ƙara tsaurara matakan tsaro a sansanin yan gudun hijira. Manyan jami'an diplomasiya biyu na nan Amurka sun zargi kasar Rwanda na ba da gundumar mota wajen ganin makwabciyarta Burundi na ci gaba da wargajewa. Yan takarar shugabancin Amurka, Senator Bernie Sanders shida mashahurin mai kudin nan Donald Trump sun samu gagarumin nasara a cikin jami'insu a zaben da aka yi a jihar New Hampshire.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai. Daya daga masu magana a cikin yawun to kuma masu magana da yawun sojojin Najeriya ya maida martanin jawabin cewa mafi yawancin wuraren da sojoji suka ce sun kwace daga yan Boko Haram, wani senator ya ce har yanzu yan ta'addar suna rike da wurin.
Mun kai ƙarshen wannan lamari na wannan yaƙi. Abin da kawai rage shi ne wannan ‘yan tsiraru wanda su yi amfani da ainihin ƙunar baƙin wake, amma su kansu sun san cewa an gama da su.
Muhammad Usman yana ɗaya daga cikin ‘yan takarar shugabancin ƙasar Nijar. Ko menene tarihin siyasar wannan bawan Allah?
Ya tsunduma harkokin siyasa tun shekarar 1991 tare da kirkiro jam'iyyar CDS Rahama wanda ya kasance uban jam'iyyar har ma ya dare karagal mulki a inuwar jam'iyyar.
To haka kuma za ku ji cewa an dawo da mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Taraba da aka sace. Sannan kuma Sanata Kabiru Marafan Gusau ya ce in 'yan majalisar Najeriya suka ce kasafin kuɗi ba zai yi ba saboda kurakuren da ke ciki, to sun yi ikirari ne kuma suka soka wa kansu wuka. Akwai shirinmu na domin iyali, amma fa duk sai bayan cikakkun labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ƙara tsaurara matakan tsaro a sansanin yan gudun hijira, bayan da wasu yan ƙunar baƙin wake su biyu suka tada bom a sansanin da ke Dikwa kuma ya musabbabi mutane yan gudun hijira har su 58. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Farfesa Yemi Osinbajo, shi ne wannan alkawarin a jiya Laraba, yana cewa wai ‘yan ta’adda su rasa inda za su kai hari sai inda bayan Allah da irin wannan mummunar tabi’ar na ‘yan ta’adda ya raba da matsugunninsu, maimakon ya zame abin tausayi na irin halin da suka shiga, amma kuma a koma su ne ake gallazamawa. Ya ce tilas gwamnati ta samar da tsaro mai tsananin gaske a duk inda sansanin ‘yan gudun hijira ke a cikin ƙasar. Jami’an gwamnatin ƙasar suka ce wasu mata ‘yan tada ƙayan baya ne su uku suka yi shigan burtu a matsayin ‘yan gudun hijira, suka shiga cikin sansanin, biyu daga cikinsu suka tarwatsa kansu, ita kuma na ukun ta sake shawara bayan ta fahimci cewa iyayenta da ‘yan uwanta na cikin wannan sansanin, sai ta miƙa kanta ga ‘yan sanda. Sai dai ba wanda ya ɗauki alhakin wannan ta'asar, amma dai an fi danganta shi da ƙungiyar Boko Haram.
To haka kuma manyan jami'an diplomasiya biyu na nan Amurka sun zargi ƙasar Rwanda na ba da gudunmawa ta wajen ganin makwabciyarta Burundi ta ci gaba da ƙara wargajewa. Yanzu haka dai ƙasar Burundi mutane da yawa sun rasa rayukansu sakamakon rikicin siyasa. Mataimakiyar sakatare mai kula da harkokin ƙasashen wajen na Amurka, Linda Thomas Greenfield, ta bayyana wa kwamitin harkokin waje na majalisar dattijai irin gudunmawa ko kuma damuwar da suke yi da rahotanni daban-daban da jami'an Amurka da ke Afirka suka bayyana na game da abin da ke faruwa a Afirka, musamman ma Rwanda. Ta ce sun samu zarafin tattaunawa da jami'an ƙasar ta Rwanda da ta yi ƙoƙarin ganin ta yi duk abin da ya dace wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasar Burundi, amma ba ta yi hakan ba, maimakon ma haka sai aka sinsa. Shi ma wani jami'in diplomasiya, Tom Ferrello, ya bayyana cewa rahotanni masu makama sun tabbatar da cewa cewa jami'an kasar ta Rwanda na samar da sojojin sa kai yan asalin Burundi wanda ke gudun hijira a wani wasu sansanoni na yan gudun hijirar da ke Rwanda domin su yaki da yan adawar kasar ta Burundi. Ya ce yawancin waɗanda kuma aka dauka din yara ne dake sansanin. Haka ma ko a cikin satin da ya gabata sai da majalisar dinkin duniya ta yi irin wannan zargin, amma shugaba Paul Kagame ya ce wannan batu tamkar wasan yara ne.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. ‘Yan takarar shugabancin Amurka, Senator Bernie Sanders shi da mashahurin mai kuɗin nan Donald Trump sun samu gagarumar nasara a cikin jam'iyyunsu a zaben da aka yi a jihar New Hampshire. Yanzu kuma hankali ya koma a jihohin South Carolina da Nevada. Senator Sanders dai ya doke abokin karawarsa ce tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da maki 60, yayin da ita kuma ta samu 38. Haka shi ma Donald Trump ya samu kashi 35, inda ya kusa ninka wanda ke biye da shi gwamnan jihar Ohio John Kasich, yayin da ya baiwa sauran 'yan takara tazara mai yawan gaske. Sakamakon wannan zaben na New Hampshire ya haifar da raguwar 'yan takara na jam'iyyar Republican, domin ko tsohuwar shugaban kamfanin kere-kere Carl Fiona, wadda ta zo na bakwai a jerin 'yan takaran da gwamnan jihar New Jersey Chris Christie, sun bayyana cewa sun janye daga wannan takaran. Wannan ya sa yanzu haka sauran 'yan takaran da ke kan gaba sun fara hararen zaɓe na gaba wanda za a yi a rana wata yau idan Laraba ya kai mu. Yayin da jam'iyyar Republican za ta gudanar da nata a jihar South Carolina, ita kuma Democrat za ta yi nata ne a jihar Nevada. Jihar Nevada ita ce da tafi kowace jiha a kowace jiha a wuraren caca a faɗin Amurka. Bayan wannan ne kuma sai bayan kwanaki uku ita jam'iyyar Republican ta yi nata zaben na a jihar Nevada, kana Democrat ita kuma ta yi nata a jihar Carolina a ranar 27 ga wannan watan. Wannan nasarar da Donald Trump ya samu ya sa shi kalaman kaskanci ga sauran abokan hamayyarsa, musamman ma dai gwamnan jihar Florida dan tsohon shugaba Bush Jeb Bush, wanda ya zo na hudu a zaben na New Hampshire inda yake bayan Ted Cruz.
Jami'ai daga Palestine sun yi gargadin cewa muddin ba a samu wadataccen gudunmawa ko wadataccen gudunmawa ba a wannan shekara, to za a sami matsala a yammacin kogin Jordan da yankin gabashin birnin Quds. Shugaban ma'aikatar kudi Dana Erekat ya faɗa a jiya Laraba cewa muddin dai ba a samu wadatacce ko kuma ƙarin kudin da ya kamata a samu ba, to kuwa ba za a wanda yake da su ba za su isa ba domin shawo kan matsalolin da ake fama da su a waɗannan wurare, musamman a yankin na Syria da Yemen, sai kuma ƙarin 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa Turai. Ya ce ƙarancin gudunmawar zai haifar da mummunar yanayi wanda zai shafi yankunan da ke wannan wurare, shi yasa yana da kyau a tabbatar an samu ƙarin gudunmawa fiye da yadda aka saba. Wannan yasa yanzu haka mahukunta a ƙasar Palestine da Majalisar Ɗinkin Duniya suka haɗa gwiwa domin neman gudunmawar dalar Amurka miliyan 571 na wannan shekara kawai. Yawancin waɗannan kuɗaɗe da ake fatan tarawa za a kashe su ne a wajen sayan abinci da wasu abubuwan buƙatu na jama'a makwabta na Palestinawa. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Daya daga cikin masu magana da yawun sojojin Najeriya, Kanar Rabi Abubakar, ya maida martani na jawabin Sanata Babakaka Bashir Garbai, wanda ya nuna cewa mafiya yawan wurin da sojoji suka ce sun fatattaki 'yan Boko Haram a Borno to suna nan a hannun 'yan ta'addar. Hassan Maina Kaina gare ka.
Cikin tattaunawar da ya da muryar Amurka, dan majalisar dattawa mai wakiltar Borno ta tsakiya, Sanata Babakaka Bashir Garbai, na gode cewa har yanzu 'yan Boko Haram ke rike da galibin sassan jihar Borno.
Local government uku ne babu yaran nan, Maiduguri Metropolitan da Bayo da Kwayakusar. In ban da wayannan local government guda uku din, garuruwan da suke hannun hukuma duka a cikin dari ba zai wuce wata kila guda 30 ba.
Amma cikin martanin da ta mayar, rundunar sojojin Najeriya ta ce ko da yake ba ta son yin cacar baki da shugabannin siyasa, amma bata ji daɗin kalamar Sanata Babakaka Bashir Garbai ba, inji daraktan watsa labarai na rundunar Brigadier General Rabi Abubakar.
To mu dai a matsayin sojoji ba mu san mu ainihin kawo ta magana tsakaninmu da shugabannin ƴan siyasa ba sai mun faɗa ba su kansu ƴan Najeriya sun sani ai zuwa wani matsala da aka samu yanzu muna ci gaba ko muna ainihin rusa dukkan inda ya Boko Haram suke muna amfani da sojojin sama da na ƙasa suna ainihin aikin da ya kamata su yi domin ruguza dukkan inda wannan mutane su kuma kowa ya san cewa su kansu sun cewa da ba yanzu bane ba mu dai a matsayin mu soja kuma da abin da ƴan Najeriya suka dace shi shine mun yarda cewa mun kai ƙarshen wannan lamari na wannan yaƙi abin da kawai rage shine wannan ƴan tsiraru wanda suke amfani da ainihin wannan bakin wake amma su kansu san cewa an gama da su
kalaman na hasnata ba aka kaba shir garbai ya biyo bayan wani harin bazata da ƴan Boko Haram suka kai da lori a jihar Borno harin da har yanzu masu sharhi kan al'amuran tsaro ke mamaki amma General Rabi Abubakar ya ce irin wannan hari nan gaba ba zai sake faruwa ba
muna juyayin kan wannan abin da yau kana amma in Allah ya dace shi kunshi muna da kyakkyawan niyya cewa wannan abin ba zai kara kana ba
Brigadier General Rabi Abubakar kakakin rundunar sojojin Najeriya Hassan Maina Kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To mun gode Maina Kaina a hirarka da General Rabi Abubakar. Sai kuma mu koma ga shin a daren jiya mun samu labarin cewa an dawo da mahaifiyar mataimakin gwamnatin jihar Taraba inda aka sace ta ƴan kwanaki da suka gabata. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda mazauna garin mutum biyun suka bayyana an dai komo da mahaifiyar mataimakin gwamnati ne Hajiya Hawwa a cikin dare kuma kawa yanzu tana cikin koshin lafiya
Sunana Alhaji Nasiru Abdullahi Sani Allah yayi ta dawo cikin koshin lafiya kuma muna murna kamar misalin karfe 2 na dare aka dawo da ita ba mu san wanda suka dauke ta ba kuma ba mu san ko an ba su kudi ne ko ba ba su kudi ba mun je mun leka za mu yi jajanta sai muka samu labarin an wuce da ita don a ji duba lafiyarta
Sunana Honorable Ubale Kaule Rufai mutum biyu kansila mai wajen mutum Alhamdulillah muna yi ma Allah godiya
da yake karin haske daya daga cikin ƴaƴanta Hassan Manu
wallahi sun dade a lafiya
to ko shin ma ina batun cewa sai da kuka biya makudan kudade kafin a sako ta to sai dai kuma kawo yanzu rundunar sanan jihar Taraba na fato ta cewa su ne masu kace ta mahaifiyar mataimakin gwamnatin jihar Taraba Honorable Haruna Manu CP alkali Shaba da ke zama commissioner ƴan sanan jihar ya ma bayyana yadda aka ceto ta
tunda muka samu wancan labarin ba mu zauna tashi a tsaye kuma mu gan cewa ko'ina da aka bore ta mu fito da ita kuma Allah da ikonsa na jiya da dare mun karfe daya da rabi shi ne muka je muka same ta da ta dawo da ita a gida yanzu da nake gaya maka tana nan da lafiyanta ba
a cikin kwanakin nan dai Ana samun yawaitar matsalar satar mutane ana garkuwa da su domin neman kudin fansa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To haka kuma Sanata Kabiru Marafin Gusaufa ya ce ƴan majalisar Najeriya in suka ce ba za su iya yin kasafin kuɗi saboda kurakuran da ke ciki ba to hakika kamar sun yi ikirari ko kuma kuwane sun danna wa kansu wuka a ciki a cikin jama'a ga hirarsa da wakiliyarmu Madina Dauda
Ya kake kallon wannan batu na kasafin kuɗi da aka ce yana da kurakurai saboda haka ba za a iya kammala shi ba.
Gaskiyar magana shine ni ban ma fahimci na aka dosa ba saboda ina ganin yana da kyau watan duk abin da mutum zai yi ya ji tsoron Allah. Duk wanda Allah ya kai ga matsayi na sanata to ina ganin yana da kyau a ce zai iya tsayawa ya tsaki gaskiya ya faɗi ta ko da shi ne ta shafa. Farko an zo an ce mana budget ya bace gaba daya. Gani ba a National Assembly. Aka dawo aka ce a'a an gan shi amma kuma wai an taɓa budget ɗin ba abinda shugaban ƙasa ya kawo ba. Wannan ta wuce. Aka zo aka ce za a gama budget ɗin nan a wannan rana da suka faɗa. Su suka faɗa da kansu suka ce za a gama a kai. Yanzu kuma mun san abubuwa da sun ka faru kuma mun ji abubuwan da suke faɗi. Da rana aka kawai an zo an ce ba za a gama budget ɗin. To maganar nan dai guda biyu ni dai a wuri na kuma tsakanina da Allah. Ta farko shine ya kamata a san cewa kasafin kuɗi dai ba na shugaban ƙasa bane ba shugaban ƙasa za a yi maka kasafin kuɗi ba mutanen Najeriya ne za a yi maka don haka nan da kifiri da bude a wajen wannan harka ta wajen shugaban ƙasa su tsaye take majalisar nan mutanen ƙasa ne sun ka zabe ta zan ta yi musu aiki so idan majalisa ta ce ba za ta iya yin kasafin kuɗi ba duka nan majalisa ita ce ta yi kirari ta suka ma cikin ta wuka a kasuwa ba ruwan wani sun ce ba za su iya yin kasafin kuɗi ba domin wai akwai
kuma magana wadda ni dai ban ga uwarta ba ga wata rashin tunani domin shi ita majalisa ɗaya daga cikin manya-manya ayyukan ta tsarin mulki wanda ya bata ƙarfi wanda ya bata shine jakka kuɗi ta ƙasa hannunta bi ma'ana ita take yin kasafin kuɗi shi yasa abinda shugaban ƙasa yake kawowa ake ce mashi draft watan me ya kalmar ke take da Hausa watan shi tsari ne kawai zai kawo na abinda nake so ni in yi amma majalisa ita ce take da dama ta ce eh ai haka nan ko kuma kar ai haka nan tana da yanci ta cire kuɗi daga nan ta kai su nan idan aka sa kuɗi can ta ga bai yi mata ba za ta ita a ta ciro wannan kuɗi daga nan ta mai da shi nan saboda dalili kaza da iri kaza to idan wannan magana haka ta to menene ya kawo kurakuri a cikin kasafin kuɗi so idan an ka alakanta abubuwan guda biyu ina fatan ba haka bane ba amma idan wannan shine dalilin su to gaskiya an kamo hanya na zubar ma majalisa da saboda na tabbatar da ƴan Najeriya ba za su karbi wannan ba
nagode kwarai da gaske
to masha Allah
yoni abin dake dabuna siyasa kasan mu ce
to karfa amanta ana tare sashin Hausa na muryar Amurka ne yanzu kuma sai mu koma ga maganar Muhammad Usman yana ɗaya daga cikin ƴan takarar shugabancin Niger ko menene tarihin siyasar wannan bawan Allah wakiliyar mu Tamar Abari ta hado mana wannan
Ahaifi Muhammad Usman ran 20 ga watan Janairu na 1950 a nan da magaran yana da aure da ƴaƴa 11 bayan ya samu bakaloriya a fannin kimiyya ya ci gaba da karatu a ƙasar Faransa inda ya fito da babbar diploma na lissafi a shekara 1974 sai babbar diploma na tattalin arziki ya kuma je ƙasar Canada inda ya ƙara ƙwarewa a tattalin arziki da harkar kamfanoni ya tsunduma harkokin siyasa tun shekara 1991 tare da kirkiro jam'iyyar CDS Rahama wanda ya kasance uban jam'iyyar har ma ya dare karagal mulki a inuwar jam'iyyar daga 1993 zuwa 1996 yayin da sojoji suka yi mishi juyin mulki ya shiga majalisar dokoki ta jamhuriyar Niger a shekara 1999 a matsayin dan majalisa ya kuma dare kujerar shugaban majalisar dokokin ta Niger karo na farko a shekara 1999 karo na biyu kuma a shekara ta 2004 Muhammad Usman ya rike mukamai a kungiyoyi na ƙasa da ƙasa da dama kamar shugaban majalisar dokoki na ECOWAS da kuma kungiyar IOMOA da sauransu Muhammad Usman ya sha gwagwarmaya ta jam'iyyar ta CDS Rahama wanda yayi ta kai su kotu tsawon shekaru 4 inda daga ƙarshe ya tsaida takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Hakuri kan ta kai ni hira da Abdurrahim Balarabe magatakarda mai watsa labaru a jam'iyyar CDS Rahama akan takarar ta Muhammad Usman a jam'iyyar ta MNRD Hakuri
waɗansu wanda suke neman su ga wannan fartin na Muhammad Usman wannan jam'iyyar ta rugulguje suka kunno fitina ake ta zuwa gidan koti ana hawa ana sabka shekara hudu cir muka yi muna wannan bala'i to saboda haka sai muka gane cewa wannan tankade ta maretar da ake mana abu ne wanda zai kai mu har ga zabe kuma waɗansu haka suke so saboda takarar Muhammad Usman tana hurgita ƴan siyasa kuma sai Allah ubangiji ya sa waɗansu matasa suka yi nazari suka huddo parti suka huddo jam'iyyar siyasa a jam'iyyar wannan tasu ta siyasa tana da ƴancin ta tsaye da kowanne dan takara wanda ta ga ya dace suka yi bincike suka yi rawaya suka ga wai wani mutum ne ya kamata ya jagoranci wannan jaririyar jam'iyyar ta su sai suka ce sai sun diba halaye mutum na gari dattijo wanda ya san ya kamata mai rikon amana wanda bai taba cin amanar kasa ba wanda ya kiyaye da bitalmanin kudin kasa bai taba cin dala ba kuma wanda ya rike mukammai ya koya ma mutane tarbiyya da kuma sanin yadda ya kamata a rike mulki wato wannan bawan Allah yadda Allah ya albarkace shi da ilimin Qur'ani haka Allah ubangiji ya albarkace shi da ilimin boko saboda hafizin Qur'ani ne kuma yana da digiri hallo na ilimin boko kuma ya rike Niger a rikon da ma Niger bai mata rikon sakana kashi ba ke da kanki wannan yar jarida kitina a lokacin mun Usman babu dan jarida da aka taba kama wato ya ƙara girmama demokradiya har muna ma nazarin cewa Muhammad Usman zai huto takara ta independent sai Allah ya kawo wannan hanya ta hakuri kuma sai aka huto ta wannan hanya Allah ya riga ya hudo Muhammad Usman dan takara Hausawa suke cewa kura gare kuma su awaki
lokaci fa yayi da zamu je ga shirinmu na gaba daga nan Washington DC
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka huiba jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya yau daliban yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 668 a hannun yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba makon jiya tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya gargadi da cewa mai yuwa ne yan matan nan ba za su taba dawowa ba Shugaba Obasanjo ya bayyana haka ne ranar Juma'a da ta gabata a jawabin da ya gabata a Jami'ar Obafemi a Wolowo dake Ile-Ife inda yace idan wani zai gaya maka cewa zai dawo da yan matan sakandaren Chibok ƙarya yake ya gargadi da cewa mai yuwa da dama daga cikin yan matan sun mutu yayin da yayu kuma an aurar da waɗansu ga waɗanda suka sace su ko kuma an yi safarar su zuwa waɗansu ƙasashe Shugaba Obasanjo ya dora alhakin gaza ceto yan matan ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da yace bai dauki matakin ceto su ba cikin sa'o'i 72 da sace su matakin da yace da an dauka a lokacin da an ceto su a makon nan ne kuma aka buga rahoton daya daga cikin yan matan da kungiyar Boko Haram ta sace a kauyen Isge ita da mahaifiyarta da kananta bayan an kashe mahaifin su kungiyar ta aure da Zara ga daya daga cikin yan kungiyar ta kuma yi ciki ta haifi da ta sawa suna Usman Zara ta bayyana cewa tana so a maida ita wajen dan Boko Haram din da tace tana so ta ci gaba da zaman aure da shi. To babu shakka Allah yayi yawa da iri-irin Zara da wannan kungiya ta tawayewa rayuwa ta kuma yi masu tabo da za su zauna da shi muddin rayuwarsu. Yayin da muke zuba ido da begen ganin nasarar wannan yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ceto yan matan, bari mu koma kan harkokin siyasa a jamhuriyar Niger inda ake shirin gudanar da zabe na ƙasa. Yau ma muna tare da Madam Sule Rabi Hassan na faɗa wata gogaggar 'yar siyasa da ke takarar zuwa majalisa a jihar Kwanni. Wakilin mu Haruna Mamman Bako ya tambaye ta ta yaya take gani za su haɗa hannu da sauran mata idan Allah ya sa ta samu zuwa majalisa wajen sauya yanayin rayuwar matan da ke fama da ayyukan gida sai ta bayyana cewa.
Yanzu haraka fannin aiki na mata da suke wahala shine daka shine rijiya. Na gaya muku yanzu Dija ko ina fara Nijar duka an yi forashi kenan cikin gidaje ma akwai famfo kenan wannan an rage musu aiki na biyu in Allah ya yarda menene tahuna suke cewa machine na nika tahuna na surwa na gari in Allah ya yarda an yi shi muna taimakon su da su mun taimake su da su na biyu kuma na tarbitar da yara na ce maka ni na Jarabi ni ce director skin Petita Advance kuma sun ga aikin da muke yi shardan danfa muna da muke cewa public muna da communautaire menene communautaire na cikin karkara mu haka nan ne muke yi mu zo cikin karkara a nemi mace ko namiji wanda yayi karatu mu muna doka har wanda yayi ya kai dan samdiyo dan cluster 6 ko kuma wanda ya wuce makaranta haka nan mu zo mu koya musu yanda yake tattalin yara kenan ya anka kebe yara anka securize kin su kenan uwaye sai su je su yi aikin su ba wani problem kuma hawa yau mata mun ce suna sana'a menene za mu yi organization ne za mu gurfa ma mu yi abin da aka ce ma AJR microfinance shi ma na ce maka sai an waye musu kai muna da niyyar mu musu formation ya an kai musu formation sai mu zo lokacin da mu girkale microfinance in Allah ya kana ganin mun warware
da ƙarshe tambaya ta ƙarshe ana ganin har yanzu akwai jan aiki a cikin wannan ƙasa domin wato karkare sha'anin cin hanci da rashawa wanda ake ganin yaka tutu a cikin ma'aikatan nan mu na yau da kullun a cikin wannan ƙasa wani ra'ayi gare ki a wannan fanni domin a tabbatar da cewa wannan matsalar ta fita daga cikin halolin mu na yau da kullun
wanga dai duka rashin wayewa kai ne in mutun ya san incin shi ba ta yiwa rashawa na san yau gidan likita ne zani a bani magani kenan ina da inci inda dai makaranta ga kai likita Niger ta biya maka karatu ka zama medicine ko infirmier ko menene kenan in na tashi zuwa gidan likita na kuma ka prepare sermon ka ce saboda Allah za ka mai in kasan Niger aiki sai in je in yi tsaye kuma ka baka rubuta mini kenan bai kai sai na biya ka ba kamar ina da wani problem kamar in ce ina son in hidu wata takarda ta kamar justice haka ko takardar aihuwa na san a lokaci ya kamata haka, lokaci kaza ya kamata in yi takarda kaza, kenan ban yi wani kwalo-kwalo zan tahi. In kan nuna mini da sai na baka wani abu, na san inda za a yi. Alhamdulillahi akwai ligne verte da president Muhammadu Isuhu ya bude. Muna san duk wanda aka galla zama, wanda aka ci hakin shi ya je can ya hadi, kenan wannan abun biyu da ya kamata a wayi ma mutane kai su san incin su. Minister kin menene ke cewa promotion de la femme, minister na justice ya kamata su hito su wayi ma mutane kanu bisa incin su. In Allah yarda rashawa tana ragewa, rashin sanin inci shine yake kawo rashawa, amma in ka san incin kanka bangan da za a yi ai maka wata barazana.
Haka yake, abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Haruna Mamman Bako da ya taimaka wajen nasarar wannan shirin, da kuma bakuwar tamu madan Sir Rabi Hassan na fada ya takara zuwa majalisa a jihar Kwanni, sai kuma Chubahiro Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke yi wa matan da ke bada gudunmawa a harkokin siyasa da hankoran ganin ci gaban al'umma da gina ƙasa a jamhuriyar Nijar. Fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To an gaida Grace, yanzu kuma bari mu ji wannan sako.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya, sannan kuma baya gani ko kaɗan.
A lokacin da aka haife ni ina gani, to bayan da na kai kamar shekara 6-7 ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani.
Kai har malambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya, ka yi firamare, ka yi sakandare, daga nan kuma fa?
Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna, wato Kaduna Polytechnic.
Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya, akwai abin da yake yi, kai ina aka kai ka?
Jihar Akwa Ibom domin yi wa ƙasa hidima.
Daga nan ka ci burki da karatun ne koko?
Sai na je yi a Manchester ƙasar Ingila na yi master a digital communication.
To aiki kuma fa?
Na fara aiki da nan gidan Radio Nigeria Kaduna a shekara ta 2006.
Iyali fa?
Ina da aure da yara.
Turka shi. Lallai na kasa ba kasawa ba, kowa da yadda yake samun na kasarsa, kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce.
Wato faɗuwa ne da kan ɗorawa,
inji ne ya buge ni nan wurin.
Ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar na kasa.
Uwa tana da ƴaƴa waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya, to kaga dole ne wanda bai da lafiya ɗin nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya.
Kasance da shirin na kasa ba kasawa ba a kowace ranar Alhamis a shirinmu na karfe 8, wato shirin hantsi, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC, wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa.
Nakasa
ba kasawa ba.
Kafin mu kare, bari mu koma ga ladan mu ji labarai amma nan karan a takaice.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta kara tsawon matakan tsaro a sansanin 'yan gudun hijira, handa wasu yankunan bakin wake su biyu suka tada bom a sansanin da ke Dikwa, kuma ya musabbabi mutuwan 'yan gudun hijira har su 58. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo shi ne ya yi wannan alkawarin jiya Laraba, yana cewa wai 'yan ta'adda su rasa inda za su kai hari, sai inda bayan Allah da irin wannan mummunan tabi'a na 'yan ta'adda ya raba da matsuguninsu, maimakon su zame abin tausayi sai a tura su cikin irin wannan mugun halin.
To haka yake, da kuma takaitattun labaran muka kammala shirin wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsin Allah yarda za mu sake dawowa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa, sai kuma wanda ya bada umarni Chubahiro Diodone, sai injiniyan mu Neo David Magnus, sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.